Sashen Hausa na muryar Amurka kuka sake kamowa wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma kama mu a binnin kuma sai na kasar Ghana wato a tashar radio Alpha kenan ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abuchi tare da Baba Yakubu Mukeri muke farin cikin jin ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hiranmu da Dr. Muhammad Ladan kwararre a fannin sarrafa magunguna kan batun yawan magungunan jabo a kasuwannin Najeriya. Sai kuma rahoto na musamman kan siyasar kasar Uganda. Baba Yakubu Mukeri ya shigo da shirin sana a dawo lafiya da ke fadakar da al'umma kan harkokin sufuri. Za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Jamhuriyar Nijar a wannan mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarin.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran mai karatu Baba Yakubu Mukeri. Ruwan sama ya ci gaba da zuba a arewacin Mozambique a jiya Litinin lamarin da ya kawo tsaiko ga ayyukan raba kayan taimako bayan tashin makwaciyar guguwar nan ta Kanet inda mutane 38 suka mutu. Masu aikin ceto sun ce sun dakatar da aikinsu na ɗan lokaci yayin ruwan sama na jiya Litinin lokacin da suka kai kayan agaji a tsibirin Ibo wanda jirgi mai saukan ungulu ya kai kayan inda ɗaruruwan gidaje suka lalace bayan guguwar da ta tashi. Sun ce yanayi na jiyan yana tattare da hatsari don haka ne jirgi na biyu bai iya tashi ba. Guguwar Kanet ta afkawa Mozambique ne da yammacin ranar Alhamis tare da iska mai ƙarfin kilomita ko kuma mai gudun kilomita 220 cikin sa'a ɗaya. Guguwa mafi hatsari na biyu da ƙasar ta gani a cikin makonni 6. Hukumar agaji lokacin ibtila'i ta ƙasar Mozambique ta faɗa a jiya Litinin cewa a baya mutane 5 ne suka mutu amma kuma adadin na karuwa a lokacin da ake ƙara samun zubar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Hukumar binciken manyan laifuka ta nan Amurka ta ce ta samu labarin mutumin nan da ya kai hari a wurin bautar wato Yahudawa kenan a California yayin wani barazana da ya dora akan shafin sada zumunta minti 5 kafin ya kai harin, amma hukumar ta ce ba ta da isassun lokaci da za ta iya dakile wannan harin da aka kai. Hukumar binciken laifuka ta FBI ta ce ta ga wani sakon barazana da ba a gano wanda ya kafe shi ba ta wani shafin ta na yanar gizo da kuma wayan tarho wanda ake kinkisa mata bayanai kafin ya kai harin a Chabad Powe a kusa da San Diego wanda ya yi sanadiyar mutuwar mace daya kana wasu mutane uku suka jikata. Hukumar FBI ta ce nan da nan jami'an ta suka fara aiki domin gano wanda ya yi wannan barazanan da kuma inda yake, amma kafin su gano mutumin ya riga ya kai harin. 'Yan sandan karamin hukumar San Diego sun ce ana zargin John Ernest dan shekaru 19 da haihuwa da shiga wurin bautar Yahudawan kuma buɗe wuta da bindiga samfurin AR. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta aike da sojoji 300 zuwa kan iyakar Amurka da Mexico domin taimakawa a aikin su da zai ba su damar su cuɗanya da bakin haure, lamarin da ya sha bamban da tsarin ƙasar na yanzu. A wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar a jiya Litinin ta ce sojojin za su taimaka da ayyukan yau da kullum kamar jigilan bakin haure da raba musu abinci da kuma kula da jin daɗin su. Pentagon ta ce aikin tura sojojin da ma'aikatar tsaron cikin gida ta Homeland Security ta buƙaci zai ɗore har zuwa ƙarshen watan Satumba. Kana zai ci kuɗi dala $7,400,000. Daman cewa akwai sojoji 2,900 da kuma jami'an tsaron kan iyaka 2,000 da suke aikin tsaro a kan iyakan karkashin ma'aikatar Homeland Security. Kafin wannan lokaci an hana sojojin cuɗanya da bakin haurin da zumman tabbatar da cewa sojoji ba su da hurumin gudanar da ayyukan doka. hamɓarar da tsohon shugaban Sudan Umar al-Bashir wanda ya kwashe shekaru yana mulkin ƙasar yana barazana ga wani babban aiki da Turkiya ke yi a yankin Bahar Maliya. Kyakkyawar alaka tsakanin shugaban Turkiya Tayyip Erdogan da Bashir tana taka muhimmiyar rawa akan manufar Turkiya na faɗaɗa tasirinta da kuma ƙalubalantar Saudi Arabia a yankin, amma hakan na iya shiga wani ruɗani, inji wani mai fashin baki. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Turkiya Hami Aksoy ya gaggauta musanta cewa sabuwar gwamnatin soji da ke mulki a Sudan yanzu ta soke aikin sake gina tsibirin Suwakin na Sudan da Turkiya ke yi. Tsibirin Suwakin yana gab da tekun Bahar Maliya ne kusa da Saudi Arabia, inda tsohon daular Ottoman ta kasar Turkiya ta taba amfani da shi a matsayin tungar soji. A shekarar 2017 ne Bashir da Erdogan suka dace Turkiya za ta sake gina tsibirin, har wanda zai hada da tashar jirgin ruwa da fararen hula da kuma na sojoji. A makon da ya gabata, Lieutenant General Abdel Fattah al-Burhan, shugaban gwamnatin sojin Sudan, ya jaddada cewa Sudan ke rike da ikon Suwakin, kuma ya ce ba za a iya raba wannan yanki da Sudan ba. Burhan dai ya nuna alamar cewa bai yarda sojojin Turkiya su yi amfani da wannan tsibirin ba.
Sa gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labarai. To madan labarin faro takon a Najeriya, inda daraktan hukumar tabbatar da ingancin abinci da magunguna ta kasar Professor Moji Adeyeye ta musanta rahotannin da ke nuni da cewa kashi 70 cikin 100 na magungunan da ake sayarwa a kasuwannin Najeriya jibu ne. Sai dai tana wannan bayanin kuma aka tabke waɗansu manyan motoci dankare da magungunan jibu a birnin Eko da suka hada da maganin Panadol Extra da maganin ciwon ido, lamarin da Dr. Muhammad Ladan mai ilimin harhaɗa magunguna ya ce tilas a sake lale idan ana so a shawo kan matsala.
To wannan abin ni kikan yawancin magunguna a ƙasarmu Najeriya yawancin jibu ne. Abin da ya kamata a rinka yi shi ne dole a rinka binciken duk magunguna. Na san suna ƙoƙarin yanda suka ya kamata su yi su wannan NAFTAC ɗin, amma ya kamata su ƙara ƙarfin ƙoƙarin binciken abubuwan nan domin magungunan nan suna kawo illa ƙwarai da gaske. Kuma wanda maganin da ba shi da amfani wanda aka yi jabu, to wani lokaci maimakon ya taimaki mutum wani lokaci zai kawo wani illa, kuma ko ya sa waɗansu ciwuka, ko kuma zai iya halaka mutum ma in ba a yi sa'a ba.
To ka ce gwamnati ya kamata a sa ido, ka san yadda tsarin yake a nan, waɗanne matakan sa ido ne kake ganin ana ɗauka a nan da ba a yi a Najeriya da inda za a ɗauka zai zama da taimako a shawo kan wannan matsalar?
Kamar nan ƙasashen, daga farko duk wani maganin da za a sayar ko daga inda ga pharmacy ne gurin sayar da maganin, to shi wannan pharmacy ko da suke aiki wurin akwai abin da ake ba su duba, kuma masu bincike din ko lokaci suna shiga ko wani state tana da nasu masu binciken magunguna, kuma ita gwamnatin tarayyar ƙasar nan tana da nasu. So kuma yawanci ko ba a nan local government county kenan su ma suna da nasu masu bincike, har 'yan sandan su ma lokaci suna binciken abubuwan nan, domin wani lokaci aka sun zo suna tambaya mai kaza kaza suna dube-dube. To mu nawa ma na shi na gwamnatin federal government din ba su da mutane ma da ya kai wani abu, su state ma ba su da mutane, local government din ma ba su da mutane. Dole ya kamata a samu mutane a duk waɗannan daga federal government da state da local government wanda za su iya bincika abubuwan nan. In ba haka aka yi ba, to irin wannan abubuwan za su ci gaba da faruwa. Ko nan ƙasar duk da haka ana samun kaɗan da suke faruwa wanda ba maganin ƙwarai, amma ana kama su kawai haka. Amma ya kamata mu samu mutane masu bincike kowane lokaci ana bincikawa, amma ba mu cika haka ba a Najeriya.
To akwai ma masu ganin masu bayyana cewa batun cin hanci da rashawa ma yana shiga cikin harkokin sa ido din nan, da su da dama sukan bayyana cewa waɗansu lokuta masu wannan sana'a suna ba jami'an nan kuɗi ne sai su kau da kai a ci gaba da yin hakan.
Amma nan kin sai yawanci kamar irin mutane da ke aiki a wannan wannan kiwon lafiya in ka zo ka tome da wannan ma wannan zai kai ka kara amma kasan ba sa abin da ke faruwa ba sai a ba mutum hanci kawai sai kau da kansa domin wannan kau da kai din shi ke kawo illar ko halakar mutane a kasashen mu shi ya kama dole a sa a ci gaba da kokari ana duba abin nan sosai domin in ba ai haka ba haji akan wannan abin da Allah dai sai dai taimake mu
bari mu kuma nufi kasar Uganda inda aka kulle dan majalisar kasar na jam'iyyar Hamayya Robert Kyagulanyi da aka fi sani da suna Bobby Wine fitaccen mawakin nan ana zargin sa da taro ba bisa ka'ida ba kama shin kuma da aka yi a jiya Litinin ya biyo bayan takun sakan da ake yi tsakanin magoya bayan Bobby Wine din da yan sanda da suka rika yin amfani da barkonan tsohuwa a yunkurin tarwatsa su Gasar Filu Hashim Gumel da fasarar rahoton Halima Asumani daga Kampala.
Jiyar Litinin aka dauki Bobby Wine zuwa babban gidan yaron na birnin Kampala. Daga baya kuma ya bayyana wata kotun majistare da ke hanyar Buganda inda gwamnatin kasar ke zargin sa da sauran mutane da laifukan keta dokokin tsarin mulki ta hanyar hada gangami. Ranar 11 ga watan Yuli ba tare da bin ka'idoji ba. Lauyan da ke kare Bobby Benjamin Katana ya ce ana tuhumar wanda yake karewa ne da laifin hada gangamin da ke alaka da zanga-zangar da aka gudanar shekarar 2018 kan saka haraji da aka yi akan duk wasu kuɗaɗe da ake aikawa ta yin amfani da wayar salula da aka nemi ya ce wani abu Bobby ya faɗa wa kotu cewa shi bai aikata kowane irin laifi ba
I'm only here because I disagree with the political leadership of this country and in particular President Museveni
ya ce na kasance wannan wuri ne kawai domin kawai na ki yarda da tsarin mulki da ke faruwa a wannan kasar musamman ba na shugabancin shugaba Museveni amma ina da kwarin gwiwa saboda dalilin da ya kawo ni nan ba wai na zo ne domin na saci dukiyar al'umma ba ko na kashe wani ina murna zuwa nan saboda ina yaki ne wa ƴan ƙasa ina nan ina zanga-zangar nuna rashin amincewa da harajin da ya saba shari'a dokar tsarin mulkin kasar Uganda ta haramta gudanar da duk wani gangami ba tare da sanar da ƴan sanda ba haka kuma yawanci ƴan sanda na hana taruka da gangamin ƴan adawa suna mai cewa dole ne sai an nemi izini kafin a gudanar da duk wani taro lamarin da dokokin ƙasa ba su bukata ba jami'in adawa a ƙasar sun fara wani shiri na sake bibiyar dokar da ta yi magana akan taruka da safiyar jiya Litinin ne ƴan sanda suka yi harbi sama tare da jefa barkonan tsohuwa domin tarwatsa magoya bayan Bobby waɗanda suke masa rakiya zuwa ma'aikatar binciken laifuka amma akan hanyar su ne ƴan sanda suka kama Bobby a cikin motar sa zuwa tasu motar Kimpas Raj na daga cikin magoya bayan Bobby waɗanda suka hassala
many Ugandans are going through a lot of hardships and this is what Bobby Wine is thinking about why should they deploy all this
yace yawanci yan kasar Uganda na fuskantar tsananin rayuwa kuma kan haka ne Bobby yake wakokin sa me yasa suka kawo manyan motocin yan sanda dauke da makamai suka hana shi yin magana da mutane maganar gaskiya ita ce gwamnati ta san abin da yake yi in ba haka ba me yasa ta hana shi yin waka Lauyan Bobby ya ce zai sake bayyana a gaban kotu ranar Alhamis idan Allah ya kai mu.
To a gaida Sir Filu Hashim Gumel da fasarar rahoton Halima Asumani daga Kampala kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Malaika Nakupende malaika Malaika Nakupende malaika Nami nifanyeye Itwa na wenzio Nashindwa la malipe na we Nimekuwa wa malaika Shindwala malise na we Ninge kuo wa malaika Malaika Nakupende malaika Malaika Nakupende malaika
Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 3:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba da dubin yanda hukumomi a kasashen da suka ci gaba suke kula da harkokin kai komo ababen hawa lamun lafiya, lamarin da ke sanadiyyar asarar rayuka a kasashen mu. Muna tattaunawa akan wannan batu ne da Malam Abdulbasit Nuhu Abbas, direban tasi a birnin New York na nan Amurka. A baya bakon namu ya mana bayanai da dama akan yadda jami'an kula da hanyoyin mota ke aiki a nan Amurka. A yau ma da wannan bayani ne zamu dora. Bismillah Malam Abdulbasit.
Kamar da muke zuwa innan zaka gansu a lallabe sun boye, amma an kasan kan ayyan to zaka ringa ganin su, za su yi su je su saya inda baka tsammani.
To kuna iya ku samu kanku cikin hatsara?
Kure ana kana samu hatsari domin mafi yawanci ma duk iya tukin ka, wato duk takasan san ka sai wani ya buge ka. Sai wani ya buge ka ko kuma kai ka buge. To ka san kuma nan da yake gari ne na doka, duk yanda hadari ya faru ba zuwa a ci mutuncin ka, kaman kai da wato wanda kuka yi hadarin, iyaka ba wani abu bane, za ku kira yan sanda ne kawai su za su zo su ainihin ji dan tutukan da abubuwan da ya faru, sai su zana. In sun zana sai su je da shi a office din su. In ya so za ka samu sati zuwa sati biyu sai ka je ka karbi takarda, sai ka je ka ba management din ku. To kai ba ka da wani magana kuma kamfanin da kake aiki su za su sasanta abin da zai faru ya faru daga wurin.
Wajen hatsara ne kuka tsinci kanku a ciki? Hatsara ne da mota ke faduwa ya ta wulli-wulli ko ne? Wajen irin hatsara ne?
A gaskiya ba ka samun hadarin da za a yi kaman wato za ka samu kanka cikin mota ya wulli-wulli, sai dai irin wani lokaci watakila hankalinka na wani wuri ka je ka buge wani, ko kuma wani shi kuma hankalin shi na wani wuri ya zai buge ka, irin dai hadarin da ake samu kenan. Amma ba hadari ne wanda zai kai ma ga indai a cikin gari ne, baka samun hadarin da zai kai ga har an kashe mutum ma, yana da wahala.
Ba to kuna iya kade mutane akan hanyar da mota?
Eh da wuya baba, yana da wahala, akan samu amma da wahala. Wasu ma na iya kashe wasu, amma cikin dari baya samun maybe kashe biyu ma. Gaskiya
me yasa hakan? Ba ku yawan gudu ne ko dai a ka'idoji ne da dokokin kan hanyar shike kawo haka?
Eh kamar yadda na gaya maka, wato ana bin ka'idori ne kwarai da gaske. Dalili kenan da ke sa ake samun karancin hadari, domin ka san kamar nan ka san ko giya ka sha da yawa kai tuki, in aka kama ka za ka shiga sarka. Don haka yana da wahala ka ga mutum yana shan giya yana tuki, har in ma ya sha haka gane cewa lalle kam ya sha giya ne, to za a sauke shi a jarraba shi a bari ya wani tafiyan da ba a saba ba. Idan aka ga cewa
yayi tafiya da kafafunsa
zai
ta ko zai rika talalaita,
ko zai rika talalaita, ba zai tafiyan da aka saba normal ba. Zai tafiya wato kaman irin yanda yan beauty contest suke yi,
wato irin tafiyar da rangwada,
da rangwada haka. Lokacin za a gane cewa wannan yana da matsala, don ka san indai baka sha giya ba ai za ka yi tafiya normal. To dalilin abubuwan da ke ciki kenan.
A kasashen muna da wasu hukumomi da aka ce musu road safety suke kula da harkan kai koman motoci lamun lafiya, a nan akan samu akwai wata hukuma haka?
Kwarai su ma suna da su, kuma nan wani lokacin sukan iya su samu lokaci kawai za su je su saya inda suka san motoci na yawan wucewa, su je su saya su ringa checking dinku. Amma mostly taxi driver ba musu aka nan, sai dai wato kaman passengers abin nan private cars ake yi ma wannan
motocin masu zaman kansu,
motocin masu aiki ba wai masu aiki ba, suna kai su kawai su je su tare wani wuri. To lokacin nan idan kana da wani tambo za ka gane kurinka.
To akwai wani horaswa da kukan samu a lokacin da kuke aiki, wato ko kamfanin ku ko kuma hukuma ta kasa ta shirye wani horaswa na wato ƙara sake fadakar da ku akan kiyaye hanya?
Kwarai kuwa ana yi, ai saboda haka ne ma idan kana tukin mota, wato kana tukin taxi kowani shekara biyu ya kamata akwai inda zaka je wato a kuma kar wayar da kai in akwai wasu sabbin dokoki za a sanar da kai daga wurin don haka baka da wani hujja kuma nan idan kai laifi baka isa ka ba dan sandawan kuri ba ba zai saurare ka ba ma sai dai in ya ga dama ya rubu da kai amma wai ka ce mai wani ya hankuri a nayi kuskure ne musamman kaman masu tukin taxi akwai license da ake ce ma hack license bayan license da za a baka na ainihin
na
tukin mota akwai kuma wanda ake baka ana ce da shi hack license wato license duke na kake da shi
kake da su
don haka idan kana tukin taxi sai kasance wani mai tukin private car
mai
motan kansa yayi kuskure sai kai ma ka bi shi to kai za a bi a rabu da shi
a yau ma nan zamu dakatar da hiran sai sabon mako mu ci gaba da ita yanzu a madadin shi bakun namu Malam Abdulbasit Nuhu Abbas direban taxi a New York da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to amin a gaida baba sai kuma muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridan jamhuriyar Niger a wannan mako
zamu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa yayin da ake harmar zababukan 2021 a Niger manyan yan takarar da za su fafata a zaben shugaban kasa sun fara kai da kawo a tsakanin birnin Yamai da Paris ko birnin Yamai da wasu manyan biranen kasashe makwabta Bazum Muhammad da Hamma Ahmadu da Sani Umaru ko ne daga cikin su na kokarin kitsa abubuwan da za su bashi damar samun galaba jaridar Le Courrier ta bayyana cewa Jam'iyyar Fayyandes Tarayya ta kafa kwamitin musamman da zai nazarci hanyoyin da za su ba ta damar ci gaba da mulkin Niger har zuwa shekarar 2051. Shugaba Isuhu ne ya umarci shikashikan jam'iyyar su tantauna wannan batu don ganin jam'iyyar ta dore akan karaga har zuwa wasu shekaru 30 cikin masu zuwa. To sai dai jaridar ta kara da cewa mutunan da aka bukaci ya jagoranci wannan kwamiti wato tsohon ministan kudi Hassan Masaudu ya ce da su a kai kasuwa. Jaridar Le Republicain na cewa dan takarar jam'iyyar Fayyandes Tarayya Bazum Muhammad na fuskantar wani babban kalubale a gabansa sakamakon yadda masu hamayya da shi ke kokarin fakewa da doka ta 47 ta kundin tsarin mulkin Niger dan datse masa hanyar shiga zaben na 2021 a tunanin su ministan cikin gidan bai cike sharuɗan da ke bashi damar zama cikakken dan kasa ba sai dai da alama sun makaro inji jaridar Le Republicain mun rufe sharhin da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa wasu yan bindiga sun hallaka sarkin Inates masarautar da ke kan iyakar Niger da Mali a yayin wani farmakin da suka kai a tsakiyar daren Juma'a wayewar Asabar din da ta gabata dan kimanin shekaru 60 marigayi Arisal Ag Amdag ba abzine ne da ke da matukar farin jini a wajen talakawansa sannan yana da'a sosai wa gwamnatin Niger sabili kenan ake daukar wannan kisa a matsayin wata hanyar huce ta kai ce akan hukumomin wannan kasa Sulai Mumbuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to sai kuma rayu da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America suna na Usman Dogo Rafin Lako Gaman Kadara ina kira da yan siyasa kasan nan a halin gaskiya ya kamata su maida hankali abin da yake damun talaka ba zai yi ba a ce wanda ya aikata laifi a gwamnatin APC a ce wai ba za a kama shi ba sai yan adawa wannan ba mulki ba ne ba abin da za a ci nasara ba ne yaya za a yi wanda ya shiga ya kwashe katin kwa dinga kurun zabe ya yaga ba yi musu komai ba ina ne yana yawon su a ce wanda ya ci zabe dan adawa ya ci zabe a ce shi ne ake turawa ana kama shi wucewa a kai an kai shi kotu wannan abin wannan duniyar kama ya kamata wallahi in za su yi gyara a wanga mulkin da na biyun ga mai zuwa in zai yi jalafi kuma da mutum ba to mun shiga uku Allah shiga tsakanin mu da su
Assalamu alaikum BOA mai magana Ali Raf tana gaskiya babban auditor general na kungiyar muryar talakan Najeriya kalamin Isa ya guda abun koyi ne abun ayaba ne duk mutumin da yake yana neman halal shi halal yana da kyau a matsayinsa na wanda ya gwamna ya yi sanata ya yi gwamna ya yi minista ya yi darakta to gaskiya nan babban abun farin ciki ne da ya koma wannan darasi ne ga shugabanni wanda suka saki kudin jama'a su sani cin halasi ne kuma shi halasin ya ce kuma haka din ya kamata dama kowa ci halasi ta fata ubangiji Allah ce da ke shi na gode sashen Hausa na muryar Amurka
Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika una na ɗan jiya da kadara jihar Niger Nigeria ina kira ga shugabannin mu yan arewa musamman yan siyasa ya kamata su haɗa kawunan su su haɗu waje guda duk Allah halin da arewa suka shiga yan arewa suka shiga talakawa kuma suka shiga gaskiya Allah ya kawo magani shi su haɗa kawunan su waje guda ba wai su zo kuma nuna son zuciya ko bangaranci ba zai fice mu a nan yankin arewa ba haɗa kawunan su shi ne mafitan mu amma ba haka suka yi ba gaskiya arewa suna da matsala
Rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Ruwan sama ya ci gaba da zuba a arewacin Mozambique a jiya Litinin lamarin da ya kawo tsaiko ga aikin raba kayan taimako bayan tashin maukacin guguwar nan Kenneth inda mutane 38 suka mutu. Masu aikin ceto sun ce sun dakatar da aikin su da ɗan lokaci yayin ruwan sama a jiya Litinin inda suka kai kayan agaji a tsibirin Ibo da jirgi mai saukan ungulu inda ɗaruruwan gidaje suka lalace biyu bayan guguwar. Sun ce yanayi na jiya da yana tattare ne da hadari don haka ne jirgi na biyu bai samu tashi ba. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta ce ta samu labarin mutumin nan wanda ya kai hari a wani wurin ibadar Yahudawa a California a lokacin da ya daksa ya dora wani sakon barazana akan shafin sada zumunta minti biyar kafin ya je ya kai harin amma hukumar ta ce ba ta da isasshen lokacin da za ta iya dakile wannan hari. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce ta ga wani sakon barazana da ba a gano wanda ya kafe ba wanda ya yi hakan kafin ya je ya kai hari.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki da Mustapha Nasir Batsari ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. Ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai Salama Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni da kuma injiniya mu na Malam Derek Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.